أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammacin Lahadi wanda ya dace da 2 ga watan Safar, watan 2 a shekara ta 1400 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammacin na 16 ga watan 5 shekara ta 1900 da kuma 99 dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Kitabut Tauhid. Idan ba manta ba darasin da ya gabata baya, بعد ما تموه كرنتا باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان ولئن أذقناه كرامة منا من بعد ضراء. سارد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. يوكم مزام ساشي ونساب باب دبان باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وتباهي تيجي فتا تيجي بياني دنجني دم أن أرفض الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وبنجدي ينا تعالى ينا دسونا إيه مفيا الشو دهك فدعوه بها قلوا إيش دسو وتنن سونا يعني. وذر الذين يلحدون في أسماء وكان وتن دسكي فانتا إيه متفرك جسيا في أسماء في كل نمر سونا يعمل سيجزون ما كانوا يعملون تسنو ذا أتاكا مسفر أبين تسوى كسن في صنع أي بسرعة. وانا بادي ببام أبين دا ما لن يقول لبادي أكنسا سيني تبتر بسونا دك تكين سونا يعمل ينا دك تكين أنجرون توحيد بداقف توحيد الأسماء والصفات بانجر نفرقو توحيد الربوبية bangare na biyu tauhidul uluhiyya, bangare na uku tauhidul asma'i wa sifat. Shi tauhidul rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa, kashewa, rayawa, arzikawa, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, waɗannan dukkansu ayyuka ne na Allah shi kadai. Halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su duka wannan ayyuka ne na Allah shi kadai. Wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin zuciyar da tsaya cikin waɗannan ayyuka. Irin wannan shine ake kira tauhidul rububiyya, kadaita Allah a matsayinsa na rabbu, mahaliki ne kulawa da halitta. Na biyu shine tauhidul uluhiyya, kadaita Allah da ibadojin mu bayan duk abin da zamu yi na ibada ya zanto mun yi shi dan Allah kadai ba dan neman yardan wani ba. To na uku wanda shine wannan aya ta shafa da muke magana akai tauhidul asma'i was sifat, kadaita Allah ta fuskar sunayensa da kuma sifofinsa. Ma'ana dukkan suna da yake na Allah ne a kadaita shi da shi, dukkan siffa da take ta Allah ce a kadaita Allah da wannan siffa. An gane ku? To wannan shine babban abin da wannan babi ke koyarwa. Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna, Ubangiji ta'ala na da sunaye al-husna mafiya kyau, ba wai masu kyau ba, mafiya kyau, waɗanda suke matuƙar ƙololuwa wajen kyau. Al-asma jam'in na ism, idan an ce al-husna wato kaman tafdhil ne, wanda muzakkar ɗinsa akan ce ahsanu, idan mutum ya ce husna to dukkan jam'i da jari akil yawanci akan kawo masa sifa ta mace. Ma'ana dai walillahi al-asma'ul husna, lalle Ubangiji na da sunaye mafiya kyau. Daga cikin su akwai Allah, akwai Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Sami'u, Al-Basir, Al-Muta'al, Al-Karim da sauransu. Dukkan waɗannan sunaye ne waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau, makular kyau, shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fa da'uhu. Abinda wannan ke nunawa, banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a ce yana da suna da ya kai matuƙa wajen kyau. Duk mai suna, ko da ake sunansa mai kyau ne ko a ce mummuna ne, amma makular kyau, to wannan ce sunan Allah. Da me ke nuna wannan ke bantuwar Allah da wannan irin ayar na nuna dan ya ce walillahi al-asma'ul husna, asalin zance al-asma'ul husna lillahi, sai zanto al-asma'u shine mubtada, al-husna wanda yake na'at ne tajibul liman utiya rafa'an wa nasban wa jarra, lillahi wanda shine muta'alliqul khabar ko shine khabar, da ka'idar zance a larabci akan fara kawo mubtada ne kafin a kawo khabar. Amma idan an so fitar da wani sako, to sai a jinkirtar da mubtada a ƙarshe sai a kawo khabar a farko. Abinda wannan yake nunawa, ولله الأسماء الحسنى يا فكر ما أنا سما دكتي الأسماء الحسنى لله دومين دكتي الأسماء الحسنى لله الله ينا دسونا يمك يا جو wannan baya nuna wani wanda ba Allah ba shi ma ya zanto yana da sunaye mafiya kyau yayi tarayya da Allah wajen mallaka sunaye mafiya kyau amma yayin da take lillahi sannan da kawal asmaul husna wannan na nuna Allah ne kadai yake da sunaye mafiya kyau wani wanda ba je baya da sunaye mafiya kyau shi ne taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidul hasra taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidul hasra yayin da duk abin da ya dace a kawo karshe sai kaga an kawo farko to abin da yake nuna wa takaituwar hukunci kan wanda aka tabbatarwa daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da zaka ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka ma'anarsa muna neman taimakonka muna bauta maka wannan baya hana mu neman taimakon wani wannan baya hana mu bauta wa wani amma tun da ka gabatar da iyyaka daga farko sannan kace na'budu wannan ya nuna shi kadai muke bautawa shi kadai muke neman taimakon تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وأن القاعدة في سننية أكثر الله ولله الأسماء الحسنى ألا يرد سونا يمطي يشو تريد أسكى ذنتو مطي يشو سبود إيدا كنس نيسا وكنس سونا دسو باولن يرد أمتبا دومين دا ولن يزي زاقو سونا يرد أم ألا كي سبود كرنسين إلي منسا إلي دي جنام ألا أبين بيجيش kamar yadda tunda mu muke zuban tarraka sunaye ga ƴaƴanmu da muka haifa ko ababa wajinkin mu dake dake hannunmu wani lokacin sai ga sunan ya dace wani lokacin daga sunan bai dace ba wannan yana faruwa ne saboda ajalancin madan adam da kuma karancin iliminmu to haka ne inda Allah zai kare al'amarin raka masa suna a hannunmu a ce mu za mu zaɓi sunan mu sa masa to lalle kila wata rana mu sa mai ke wata rana mu sa mai amma tunda shi kadai yake cikin tsarrawa kan suna da kansa shi kuma shi ne mafi sani ubangiji da Allah to kaga kenan zai tabbatar wa kansa abin da shi ne mafi sani to da wannan ne malama yake cewa ba ka da daman da zaka tabbatar da kalma kaza a matsayin suna ga Allah dole sai in ta tabbata cikin Qur'ani ko hadisi ka'ida ce sananniya wurin malamai asma'ullah ta'ala tawqifiyatul la majal lil aql fiha sunayen Allah gaba ɗayan su tawqifiyya ne abun nufi ba yanda za a yi kace kaza suna ne na Allah sai in akwai Qur'ani karara da nuna haka ko hadisi karara da nuna haka aya ko hadisi amma ijtihadin ka ya sanayyar ka da larabci gogayyar ka da ilimin farko ko balaga ko nahwu ko ma menene kaza kullu wata kalma kace kai wannan da gaiwata ka da cikin sunayen Allah wannan kuskure dole duk abin da za ka kawo idan kai da awar sunan Allah ne sai mun tambaye ka da ni idan kace asami'u sunan Allah albatul sunan Allah sai mun ce saboda mun ce kace likauni ta Allah sai kamin lihi sai هو السميع البصير اذا كنت على قريب سنان الله سمعت سبب ذلك سبب فضل الله تعالى واستمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا الى ان ربي قريب مجيب اذا كنت على متعال سنان الله سمعت سبب ذلك سبب فضل الله تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال اذا كنت على عزيز الحكيم سنان الله سمعت سبب ذلك سبحان الله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم اذا كنت على عليم سنان الله سمعت سبب ذلك كاو ايه تؤذن بك تنبيه او حديث او ايه amma da kake kaza sunan Allah sai mutum ina Qur'ani da yana ko hadisi sai kai zuru da mu sai mutum to istighfari da kake kaza sunan Allah ne bayan baka da aya ko hadisi da tabbatar da haka yanzu janye kai ne karada da kanka kenan ko wani ya faɗa ba tare da ya baka dalili ka tabbiki karka yadda ka furta kaza a matsayin sunan Allah sai bayan ka sa mai nasi na Qur'ani da yake nuna haka wa hadisi duk malam barka ba a yarda kai istihabi a wannan babu duk malan tarka sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa zaka tabbatar masa kun gane da kyau to amma idan wajen bada labari ne sai ka dingina wata kalma ga ubangiji dan bada labari to wannan babin labari daban da babin tabbatar da suna misali ka ce amantu bi wujudillahi na yi imani da samuwar Allah al wujud din nan ai ba ka tabbatar ba shi ne a matsayin suna ko sifa yayin da kika kawo kalmar al wujud muka ce me kake nufi kana nufin sunan da Allah kake yi kuma ce da Allah mutum kace yi sai mutum to kawo nasu na Qur'ani ko hadisi din nan haka ba zai inda kake kawo nasu da kuma sai a ni man da awar sunan da Allah ko sifa ba amma dai labari nake bayarwa cewa Allah kaman mai nake to wannan mun sallama ba suna ka sa ba labari ka bayar haka idan kace as-sani Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani kulli fi'l Allah shine mai san'anta komai da komai sai mu tambaye ka me kake nufi da kalmar as-sani kana nufin suna ne cikin sunayen Allah kake yi
sai mace kawo nasa na Qur'ani ne tabbata ko hadisi kaga ba za ka iya kawo ka ce a ni ba ina nufin suna bane ba labari yake barwa game da ubangiji cewa shi yasan anta komai sai mace to wannan mun sallama maka kun gane ne ko duk kalma ba ta tabbatar da ita a matsayin suna da Allah sai tare da nasu na Qur'ani ko nasu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me yasa sunayen Allah suka zanto mafi kyau saboda kowane suna ya kunshi ma'ana sabanin sunayen mu na bani adam ba dukkan suna ne ya kunshi ma'ana ba waɗansu suna da ma'ana waɗansu ba su da ma'ana kuma waɗanda suke da ma'ana din wata ma'anar mai kyau ce wata ma'anar mara kyau ce kuma waɗanda suke da ma'ana mai kyau din ma kanta wata ma'anar mai sunan ya dace da ita wata ma'anar mai sunan bai dace da ita ba amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana kuma dukkan ma'anonansu masu kyau ne kuma dukkan ma'anonansu sun dace da wani kun gane mun banki amma sunayen mu wannan da ma'ana wani ba wani ma'anar mai kyau wani mara kyau wani ma'anar mai kyau ya dace da sunan wani ma'anar mai kyau bai dace da sunan saboda mun kalmomin kawai muke tubewa lokacin da muka duba su dai idan an ce zaidu wayo ba dan muna nufin ma'anar zaidu tana jikin ka don ma'anar zaidu ai mazhar ne na zada yazidu da ya dace da zaidu idan ce zaidu dace wai zai ce zaidu ya sa sunan sa sunan dan dace ai kai kalmar gundubi ne ba tare da halalar ma'ana ba dai idan an ce zaidu yaron da wayo na'am hakko yake nufi amma baya nufin ma'anar sa sai ba ta ku ne kike to haka galibin sunayen musu ko dai ba su da ma'ana ko suna da ma'ana kuma ko ma'anar mai kyau ko mara kyau ko kaza amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana kuma dukkanin ma'anonin su masu kyau ne kuma dukkanin ma'anonin su Allah ya siffanta da su idan ka ce al-alim yana dauke da ma'ana menene ma'anar sa shine siffantar Allah da ilimi kuma lalle Allah ya siffanta da ilimi saboda ilimin nasa ne ma yake sanin komai baya da kuma komai la yadullu rabbi wala yansa Allah masan ne game da dukkan komai da komai lalle al-khaliq yana da ma'ana menene ma'anar sa mai siffantuwa da halitta saboda kasancewar sa ma yana da wannan ma'anar yasa shine ma'anacin komai da komai lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahu al-khayra subhanallahi wa ta'ala amma yushriku dukkan sunayen Allah da haka kenan kaga sun zama mafi kyau mu ko sunayen mu saboda wadansu da ma'ana wadansu ba mu ga gaba zama mafi kyau ko din zama kyawawa in an yi sa'a kenan ko su zanto ma mara sa kyau kun gane da kyau a ce yadda ya zawa daba kadai ta Allah ta fuskar rububiyya haka kuma ya wajaba kadai ta Allah ta fuskar ilahantaka wajen yi masa bauta shi kadai haka kuma ya wajaba kadai ta Allah wajen sunaye da sufofi ba mai suna irin nashi ko ta irin kanta subhanahu wa ta'ala kun gane ko kuma su sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato kamar yadda muka faɗa suna ne sifa ne lokaci ne suna ne kuma ya kunshi ne ya kunshi tsakanin sunayen bani adam walillahi asma'ul husna fad'uhu biha da wani zai ce fad'uhu biha ku roke shi da su kamar yadda muka ta faɗa muna mimmitawa addu'a yanqasimu ila qismayn ita addu'a iri biyu ce akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala wato Allah yana da kyawawan sunaye ku roke shi da su ko ku bautata miki da su to ita addu'a take biyu ce akwai addu'a ta roko akwai addu'a ta bauta to dukkanin waɗannan sunaye na Allah ana so mu yi amfani da su wajen addu'a ta roko mu yi amfani da su wajen addu'a ta ibada mu yi amfani da su wajen addu'a ta roko dukkan bukatar da muke da ita ta duniya ko ta lahira lalle akwai wani suna da ya dace da wannan bukata sai mu roki Allah da wannan suna muna neman arziki yana daga cikin sunayen Allah Ar-Razzaq inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwati matin sai mu ce ya Razzaq urzuqni ya mai arsawa ka arsa ni Allahumma bidhika Ar-Razzaq urzuqni ya Allah ina tawakkali da sunanka mai arsawa arsa ni sai in ce ya Ghafur ina neman gafara ya Ghafur firli ya Allah mai gafara ina tawakkali da sunanka da siffarka ta gafara ka gafara an gane ko ya Fattah iftah alaina ya kai al-fattahu ka kawo mu da kudi cikin lamarin mu ko wata bukatar kake da ita ko a duniya ko a lahira sai an samu wata kar bukatar ta alkhairi ce to akwai wani suna na ubangiji da ya kunshi wannan ya kunshi ma'anar wannan bukatar to sai ka roki Allah da wannan ya zanto kai du'a ko mas'ala da mai da wannan wani zai ce menene dalili akan wannan cewa shi ake nufi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr ya manzo Allah ya rasulullah allimni du'a an ad'u bihi fi salati
ko ya mun wata addu'a da zan roki Allah da cikin sallah ya annabi yake kace Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim haka annabi yake Abu Bakar ya rika fada cikin sallah in zai addu'a lokacin da ya kammala karatun tahiyya kafin ya tabbaye sallama Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katira ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa da hanyar ayyukan sabo da hanyar kurakurai wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda yake cikin gafarta zunubi sai kai saura da ni faghfir li maghfiratan min indika kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka warhamni kuma ka ji kaina sai ce mai innaka antal ghafurur rahim kaga sai faghfir li ne kuma ghafuru warhamni kuma ne yake mai arrahim innaka antal ghafur arrahim wato sai kawo jumla ta aliliya wadda take ta kunshi ma'anar tawassuli da sunan al-ghafur da sunan ar-rahim ta hakikal kauli ta ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zanna ladina tadina fi asma'i da haka dukkan wanda yake da bukata mafi girman abin da zaka yi tawassuli da sunan sunan Allah wanda shine tawassuli na shari'a wanda ya samu asali daga Qur'ani ya samu asali daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ka gani ko ka ji labarin ka ko zaka ji nan gaba bai kai matsayin sunan Allah ba daraja ko kima da haka kenan babu mafi girman abin da zaka yi tawassuli da shi ta mai sunan Allah ya Allah dan sunanka al-ghafuri mun gafara ya Allah dan sunanka ar-rahim mun kaina ya Allah dan sunanka at-tawwab ka utubana ya Allah dan sunanka kazai mun ka duk abin da kake da shi ko ba za ka ka hade ka ce ya Allah domin sunayenka mafi kyau da sunfofinka mafi kamala waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba domin su gaba ɗaya dan albarkacin su biya mun bukata wannan shine babban tawassuli da ake bukata kowa ya tawassulin da ya kunshi tauhidi tsarfa wanda ba ta ka tawassulin da ya kunshi tsayawa akan sunnar manzon Allah wannan da annabi ya rayu a kai kenan wanda babu bid'a walillahi asma'ul husna fad'uhu biha to yaya za ka yi kai du'a wa ibada da su yanzu mun gane yadda ake yin du'a wa matsala ta hanyar sunayen Allah ku roke shi ma'ana in kula da bukata ku roke Allah kuma da bayani gaba to ku gode ta masa da sunaye me ma'ana ku gode ta masa da sunaye to ko da sunaye ku misali yana daga cikin sunayen Allah al-Alim wannan suna ya kunshi siffantuwar Allah da me ilimi to tun da ka yarda Allah ya siffanta da ilimi sai ka bautata masa da wannan ilimin nasa ilimin sa din nan baya da hasar komai dukun da baya jahilkar komai ake duk abin da zan ce da abin da zan aikata ko wanda na aikata ko wanda zan yi nan gaba ko wanda na ce ko wanda zan faɗa nan gaba Allah ya san tunda ko ya san ya kamata duk abin da zan aikata da abin da zai faɗa ya zauna alkhairi kada ka bakin an tabbata ma Allah da sufar da Allah da sunanta alkhairi haka as-sami'u ma'ana sa Allah mai ji ne tunda ko Allah mai ji ne ashe yana jin kowa yana jin komai ba wani sauti a duk inda yake wanda Allah bai ji ba sai ku tunda Allah yana jin kowa da komai ya kamata in kama makina kar in faɗi batsa kar in yi tallafinka kar in yi tallafida kar in faɗi komai sai alkhairi saboda ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da bai yi da shi ba ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da yake tsaba da kiyaye ne ko kira ne zuwa ga tafarkin wani wanda ba manzon sallallahu alaihi wasallam kaga wannan jin da cewa Allah mai ji ne sai yasa sai ka zanto mai kafafa cikin abin da zaka faɗa saboda kana da kuyar Allah ya ji ka ka faɗa abin da ba dai ba dan yana da cikin sunan Allah al-basir to al-basir din yana nufin mai gani to tunda mai gani ne lalle na san duk inda aka yi abu yana gani da haka sai na dauki mataki bazan je kafa ta ta kai ni inda bai yadda wurin bidan kare ganna auren ta fansa kare ganna auren bijile mata kare ganna auren da wato ba wurin neman yadda sa bane ka ka bauta ma Allah da wannan shi yayin da kai bauta da Allah ta wannan sunayen du'a wa ibada da du'a wa matsala ta fitar da ake bukata ba abin da zai hana ka shiga aljanna ta daga ta tsayar da tauhidi ta kike kenan mai wanda bai tuna zai bai ta bai ka ba ba amma wanda bai tuna ta bude ne ka kuma ka bayar da kira mun saban da ya kasa tuba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai kuma yake wadarul ladina yulhiduna fi asma'i wadarul ladina yale wadanda yulhiduna suke kauce ma gaskiya fi asma'ihi cikin sunayen Allah yale waɗanda suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah fi ilan al-hada yana zuwa da sigari ko kace al-hada mudari'in sa yalhadu ko kace al-hada fi ilmazi mudari'in sa yulhidu dukkanin sa ma'anansa mana ma'ana ya karkata gaban tafarkin gaskiya idan ake yulhiduna waɗanda suke kaucewa gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah to kaucewa gaskiya cikin lamarin sunayen Allah kala kala ne yana da sauro daban-daban ga waɗansu daga cikin su yana daga kaucewa gaskiya cikin sunayen Allah kai inkarin abin da Allah ya tabbatar wa kansa a matsayin suna ko tufa ya zo mai kenan ilhadi ne kaucewa tafarkin gaskiya ne Allah ya tabbatar ma kansa suna ya tabbatar ma kansa sifa ka zo kai inkarin wannan sunan ko kai inkarin wannan sifa da Allah sifan da kansa ya zama ilhadi cikin sunayen Allah kun gane ku Allah ya tabbatar da cikin sunayensa as-sami'ul basir al-khaliq ar-razzaq al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir idan kai inkarin kai daga cikin wannan kace baka yadda dashi ba ya zama ilhadi kenan kafirci Allah ya siffanta kansa da sifofi wa tawa ya siffanta da ilimi ya siffanta da kaza ya siffanta da hannaye game da yake ma man aka an tabla lima talaka su biyadai ya siffanta da kaza ya siffanta da kaza ya siffanta da istiwa'i Allah idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan sunayen sai kai baka yadda ka hukunta da rannaki ya zama ilhadi cikin sunayen Allah yayin da duk kai inkarin suna ko sifa wanda ya tabbata a Qur'anance ko a hadisance ko duka hadisi ingantacce to wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah na biyu ko ka raka ma Allah sunan da bai sa wa kansa kai ka kawo shi da kanka an tambaye ka aya cikin Qur'ani ko hadisi da ke goyon bayan ka karar amma duk da haka ce sunan Allah wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah wadar ladina yulhiduna fi asma'i duk abin da ka kawo kace suna ne na Allah ko sifa ne na Allah dole zan san kana da goyon bayan Qur'ani ko hadisi ba ka tabbata da goyon bayan Qur'ani ko hadisi ke ilhadi ke da haka yana da cikin babban ilhadi da falasifa suke cewa Allah al-aqlul fa'al ko suke masa al-illatul fa'ila an gane ko ko as-sani da ilmul kalam suke faɗa haka su al-wujud da mutane suke faɗa haka su al-baqa' da suke faɗa a matsayin suna na Allah ko sifarsa haka kaza duk abin da baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi in ka dingina ma Allah shi a matsayin suna ko ka dingina ma Allah shi a matsayin sifa ya zama ilhadi cikin sunayen Allah kun fahimta da kyau wato kafirce ma Allah bidire ma Allah da ya mata gore shi dan haka Allah yake musu barazana yace wazarul ladina yulhiduna fi asma'i kaleni kale wadanda suke ilhadi cikin sunayen Allah ma'ana rabu da su za su zo su gani sai su zauna ma kanu ya bano da a sakin ya musu irin munin aikin da suke in ka sa abun ba da ta bane dan haka yadda ba dole mu tsaka ce ba kullum cikin duk abin da ya saku ubangiji kar mu tabbatar sai abin da ya tabbatar wa kansa haka duk abin da ya tabbatar wa kansa kuma kar mu yi inkari kun gane ko wannan nabi kenan na uku yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala radawa waɗansu gumaka suna makamancin na Allah kamar yadda musulmai suka kawo Allah suka rada magunkinsu wanda suna nufin ta'anifi ne na kalmar Allah sun ce shi da kalmar Allah ko al-ilah sun suka ce Allah kamar yadda suka rada ma al-uzza wani gunkinsu suna al-uzza wanda yake sun yi istiqaqin sun ciro wannan suna daga sunan Allah al-aziz in zai kawo al-uzza ala wazni ko ulai kana matar kamar yadda al-mana sun ciro shi daga al-mannan wanda al-mannan ya tabbata suna ne na Allah cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da al-manat to kaga kagowa waɗansu sunaye daga cikin sunayen Allah a rada waɗansu gumaka ya zanto kamar ta su da Allah kenan daya wanda ya zama ilhadi cikin sunayen Allah da kafirce mu Allah ta to a take waɗannan kala kala na ilhadi kenan har guda uku da muke yi cikin sunayen Allah banda to akwai waɗansu nau'ikan gaba in halin da ya kama zan fuskan Allah ya ce wazarul ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke yin ilhadi ma'ana suke kauce mu gaskiya cikin sunayen Allah cikin lamarin sunayen Allah sayujuzawna ma kanu ya'malun da sannan za a saka ya musu irin abin da suke aikata abin da yake nufi da ma kanu ya'malun irin duk abin da suka aiwatar sawa'un wannan abin magana ne ko aiki ne saboda a larabci akan kawo al'amal wai ya kasance ya kunshi har alƙawlu a cikin sa akan kawo al'amal ya kasance ya kunshi har alƙawlu a cikin sa dan kila abin da suka faɗa da baki ne ba aiki ne ba amma ya zama ilhadi kila kuma sun aiwatar da gaba ibn haka kuma dai ya zama ilhadi dan haka Allah sai faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara sai kawo al'amal tare da cewa shamil bil aqwali wal af'al wa to yidul qul amal wa yaradu bihi al qawl wal amal ba dakara ibn abi hatim an ibn abbas ibn abi hatim ya karbo wani asar riwaya daga abdullah ibn abbas ma'anar yin hujjatu na fi asma'ihi abdullahi da abin sai yushrikuna, wato suna sanya ma Allah kishiya kenan, wato daga cikin abin da zai iya shiga cikin ma'anar ilhadi kenan, sanya ma Allah kishiya, ma'ana kenan su yi itiqadin ga wani na da suna irin sunan Allah ko yana da sifa irin sifofin Allah. Wa anhu haka an karɓi daga abdullahi dan abbas yace sammullah min al-ilah, wato sun lada mabinkin suna Allah daga cikin kalmar al-ilah da ke nuna ubangiji. Wal uzza aka tsallaka mabincin suna al-uzza min al-aziz daga sunan Allah al-aziz, wato dole cikin ilhadi cikin sunan Allah. Wa anil a'mash haka an karɓo daga al-a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha, kaga suna fassara mana nau'ikan tauhidi nau'ikan ilhadi ke yudkhiluna minha, suna shigarwa cikin jerin sunayen Allah ma laysa minha, irin abin da baya sai kaza ma sunan Allah, kaza ma sunan, idan an ce ina aya qur'ani ko hadisi sai babu, amma dai sunan Allah, ma'ana Allah ya kawo sunan cikin Qur'ani da hadisi, har ya bar duniya, har annabi bar duniya ba tare da an karo ba, kai sai ka zo kai ijtihadi ka kara, dan tun da Allah kake ba, ya ubangiji sai ka roƙa 23 da kai kana saukar da wahayi, ka ambaci sunayenka da suka dace da kai, amma ka manta da wannan a ƙara. Ya dama annabi ya yi shekaru 23 yana koyar da tauhidi, ya faɗi duk abin da zai faɗa wa Allah, amma kai ya manta da wani ƙarin sunayen kamar su al-qadim, kamar su al-baqi, kamar su al-mawjud, kamar su al-shay'u, kamar su kaza, wannan kuma duka ƙara shi ma sunaye, ma'ana kuma mutum da kan gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi ke ne cikin sunaye Allah, wadannan ladina yulhiduna fi asma'i, ku kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah, sayyidu zauna ma kanu ya'malu, kaga fasaran magabata yace ko su dawa gunkin sunan Allah, ko kuma yace yudkhiluna fiha ma laysa minha, daga wurin al'amal yudkhiluna minha ma laysa, dan haka dai abinda wannan babu yake nufi tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa, ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa na sunaye, duk abinda Allah bai tabbatar wa kansa ba, ko manzon Allah bai tabbatar masa ba na sunaye, to mu dakata, kuma yayin da muka tabbatar da sunan Allah mu kudu cewa Allah ne kadai ya kade shi da wannan, wani baya tarayya da, dan asalin tauhidi shine tabbatar ma Allah abinda yake ya dace da kuma kore masa abinda bai dace ba, tabbatarwa kadai ba tauhidi bane, kamar yadda korewa kadai ba tauhidi bane ba, tauhidi ya kunshi ne tabbatarwa a korewa da tabbatarwa, la ilaha sai ka tago mai illallah, kaga la ilaha korewa ne, illallah kuma tabbatarwa ne, da haka duk tauhidi take ki dan anan kamala take, dan cikin la ilaha kamar ta kakkabe dukkan wani na kasu gaban Allah, illallah mun ka tabbatar da dukkan wata kamala, dan idan ka tabbatarwa da mutum sufa ba gole ba su kishiye ta ba ga ba kamala ba, dole sai ka kore mutum kishiyarsa, idan ka sai masani ne sai ka sai ba jahili ba ne, mai ki ne ba kurma ba ne, mai magana ne ba bebe ba ne, mai gani ne ba makahu sai salam, kada ka tana maka kamala ba, an gane ko shi ne suke cewa da za ka zo ka ce zaidun qa'imun, wannan yanzu ka tabbatar da zai tsayuwa amma ba ka kore ya samu kishiya ba, an gane ko idan ka ce zaidun ghayru qa'imun ka kore wa zai tsayuwa, amma idan ka ce la qa'ima illa zai ka tabbatar wa zai tsayuwa tare da kake kai cikin tsayuwar cewa ba wanda zai tsaya zaidun zumalin zaidun ghayru zumalin la sahiba malin illa zai ya zama kamala ke, an fahimta ko, kamar haka idan ka ce Allahu ilahun fadin ka cewa Allah abin bauta ne bai kole wani zama abin bauta ba, Allahu ghayru ilahin ya zama ta'fili kenan, ka ce shi ba abin bauta bane, amma idan ka ce la ilaha illa Allah ya zama kamala, akan wannan tauhidi ya dole annabi wal ibad la budda min nabi wal ibad, da kalmar tauhidi a haka take ginuwa sasanni biyu, sashin annabi da kuma sashin ibad, mun gane ne kyau fihi masail, a cikin wannan babu akwai matsaloli, al-ula ta farko ithbatul asma'i, tabbatar da cewa Allah na da sunaye, mun fahimci wannan cikin fadin tawallahi al-asma'ul husna, din ko aka ce yana da suna to kuma lalle kenan sunan ya kunshi sifa, dan sunan ba zai zanto ba mujarradul alam, ya zanto alam kadai, wato gundugulan lafazin da za a kirayi Allah da shi ba tare da ma'ana ba zai yi ba, dole yana daga cikin kamalar ubangiji sunan sa ya kunshi sifa, da haka yake wallahi al-asma'u bi ismihi sai ce me al-husna, da yake al-asma'u yake nufi dan to sunan da bai kunshi sifa ba, amma tunda aka ce al-husna to ya ga dai sunan mai kyau ne, masalan har ruwa ne ba a ce kuma ana kuma ita take kunshi sifa ke. Asaniya mas'ala ta biyu da za mu fahimta cikin wannan babi, kaunu ha husna kasancewar sunayen Allah mafiya kyau ba ma wai hasana ba a husna mafiya kyau. Asalika mas'ala ta uku al'amru bi du'a'ihi, yadda ake mana umarni mu bauta ma Allah da wannan sunayen ko mu roke shi da wannan sunayen kamar yadda bayani ya gabata, ko dai du'a mas'ala ko du'a ibada. Ar-rabi'atu mas'ala ta uku tarku man arada min al-jahilin al-mulhidin, ta hudu tarku man arada min al-jahilin al-mulhidin, balin tafarkin waɗanda suka yi fito na fito da Allah, min al-jahilin cikin jahilai al-mulhidin masu kaucewa tafarkin Allah. Abin da yake nufi da tarku a nan gurin ma'ana tarku sabilihi ba wai gurin wannan dole ka muku inkari, dole ka kira su ka miki nan ba za ka kyale su ba, amma abin da yake nufi barin tafarkin su kan ba za ka ji ba, amma su za ka kyale su ko za ka kira su, za ka kira su dan dole ka da wa'azi da karanta. Al-khamisah mas'ala ta biyar tafsirul ilhadi biha, man fahimci menene yake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah, amma dai kagar sunan gunki daga cikin sunan Allah, amma kuma shigar da abin da baya cikin sunan Allah shi ma a sa cikin asma'ul husna, kamar yadda zai tafsiri ga Abdullahi dan Abbas da kuma al-Amr. Babun la yuqalu assalamu ala Allah, babun la yuqalu assalamu ala Allah, dukkan su babu kana tauhidi saboda sunan tabin kitabul tauhid. Babun wannan babi ne da ya kunshi cewa la yuqalu assalamu ala Allah, ba a cewa aminci ya tabbata da Allah, ba a faɗin assalamu ala Allah, ba a faɗin haka, don faɗin haka ya kunshi wato ainihin tawayyuki. Fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qulna assalamu ala Allah bi ibadihi assalamu ala fulan wa fulan, fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام, لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. في الصحيح يثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن تلقوا حديث لك عبد الله بن مسعود الله تعالى جاء بيته قال يتي كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكسا يا إن مكي تارد النبي ينا نكر تكين صلى ومسلا تفر الله فقلنا in mun zo karatun tahiyya sai mu rinka cewa assalamu ala Allah min ibadi, amun ce tabbata ga Allah daga bayinsa. Assalamu ala fulan wa fulan, amun ce tabbata ga wani ga wani. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ce da mu la taqulu assalamu ala Allah, daga yau karku kuma cewa assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam, sai Allah shi ne assalamu ga gaba daya. Ga idan sun zo karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat, sai assalamu ala Allah, assalamu ala Abi Bakar, assalamu ala Umar, assalamu ala Usman, sai ta zama mutane kowa ana son sai azai annabi ce to daga ku dana sa Allah sai ku karɓi assalamu ala Allah, kuma a maimakon sai ku zana sunan wani da sunan wani ga kalma gamammiya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dukkan wani bawa salihi ya shiga da wanda kuka faɗa da wanda ba su faɗa ba, in a ce za ku faɗa kila ba za ku yi karewa ba har lokacin sallah ya fita kuna cikin da sunaye. Yake daga yau kar ku sake cewa assalamu ala Allah, ku dai ku don fa inna Allah huwa salam, sai shi Allah shi ne assalam. Me wannan ke nufi? Shi lafazin assalam yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne. Assalam yana zuwa da ma'anar koruwar dukkan wata tawaya ga barin mutum, yayin da nake assalamu alayka ina nufin dukkan wani dangi na tawaya ya koru ga barin sa. An gane ko? Kaga anan gure ina roƙa maka Allah ya baka mai aminci cikakke ka koru daga dukkan wani nau'i na tawaya. To idan nake assalamu ala Allah, abin da yasa annabi ya hana shi wato kamar wannan ya kunshi ma'anar Allah na da tawaya, yanzu kana roƙon Allah ya kore wa kansa tawaya. Wannan wani ya zama karancin ladabi ga Ubangiji, ya zama jingin Allah zuwa ga mai na ƙasa. Wannan sai ya kawo cikasi wajen cika tauhidin nan, sai ya kawo cikasi dan lokacin da kace assalamu ala nabi kana roƙa masa aminci daga Allah, ma'ana kowace irin tawaya ta kore ga barin annabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kana roƙawa bayan Allah salihai dukkan wata kama wata tawaya ta kore ga barin, wa kake roƙon Allah ta da wannan aminci Allah kenan. To tun shi Allah shi ne mai shi, to ya za ka roƙan mata kansa? Ya zama karancin ladabi. To shi zai yi annabi hana ka duba har abin da yake a lungu kwarai da gaske, amma ba ya kalla al'umma sai ka tauhidi ba a yi suwa
kaduba sahabbai duk da ramar annabi da kinkan sa arisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim amma ana magana tauhidi ai ba a manta ba a wuce sai an fara mutum ne to abinda wadanda suke fahimtar da'awa tauhidi idan kana so ka zama kwararren mai wa'azi na kowa da kowa kai ne mai wa'azi ɗan bid'a mai wa'azi ɗan sunna da kike nan kowa take faɗa masa abin da yake so ai kwararren mai wa'azi kike ta kaina sarki iya zuwa ke ba za ka kai labari ba fata kuma baka da yake da kinan baka san me kike ba a jira ka faɗi gaskiya sai da abin da ake so gaskiyar ka kawo mata dalilan da suke tabbatar kuma lokacin da kake wa'azi ba zagin wani ba cin mutuncin wani faɗin gaskiya tsabaranta dai idan ka faɗi gaskiyar duk inda ka amfani da karamin harshe ko tushen harshe sai wani ya ce wa ka ci mutuncin ka ne wannan kuma babu yadda ka iya haka da'awar ta gada in dai da'awar tauhidi dole ka faɗi din cewa karwa ne ce namuguna masa bari dan sassauta bari dan yi kaza yi dan me yi shi da dawa da ta fara dole sai ka fada fas da azma su umar wa arjani musulkina inna ka fa ilaka almustahzi'in allazina ja'aluna ma allahu ilahan akhar fa sawfa ya'lamun to da haka dai wannan shine abinda wannan babu ya kunsa wato kore abinda bai dace ba wato da mu idan kace assalamu ala allah wato kana nufin kamar kana roƙon Allah ya samu kamala ma'ana da baya da kamala yanzu kake roƙon masa kamala kana roƙon sa da haka sai ce fa inna huwa iya Allah shine assalamu alaihi to dinga gina assalamu za a roƙon masa salam fa inna Allah huwa salam inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka dai lafazin assalamu sai dai mai amfani da shi a tsakanin mu ana amfani da shi a matsayin gaisuwa assalamu alaihi nan take kine suka ce ibnu sayyid ke cewa yana daga cikin albarkar wannan suna lokacin da ka ambace shi ya shafi zikiri ya shafi addu'a domin tunda assalamu suna daga cikin sunayen Allah idan kuma dai kamar ka ne kamar ka yi zikiri kuma nan take yayin da ka fuskantar da shi da mutum kace assalamu alaikum zikiri ga Allah addu'a da shi wanda kai ne wanda gaban nan take ya kunshi du'a ibada da du'a wa Allah a lokacin da ka yaba ma Allah da cewa huwa salimun min al-uyub wa an-nasa'i ta roƙa wa dan uwanka musulmi kuma an ya kuna salimun min al-uyub wa an-nasa'i sai Allah ta tabbatar masa abin da dama ta haka ne sai ta faɗa ya zama yabo ga Allah shi kuma wannan addu'a sai masa ya zama ihsani kai masa ka yaba Allah kuma ka yi ihsani ga dan uwanka musulmi to me yasa ba mu so mu ce da juna assalamu alaikum har kaga cewa waɗansu wai ramzi ne na a ce wani bai kyauta bai da zai ce mata assalamu alaikum an ce assalamu alaikum sai ga mutanen kusa wani da mutanen ku assalamu alaikum ki fa irin alkhairin da ke cikin wannan suna sunan da ke sunayen Allah wallahu allazi la ilaha illa huwa almalikul quddus salam sunan da ke sunayen Allah manzo Allah ce assalamu sunan da ke sunayen Allah ku ya ta ki tsakanin ba wanda zai kiga aljanna sai da wannan suna sai da assalamu yake ne shine mafi lafazi mafi dacewa da ya kamata wato kai wa dan uwan ka da shi ya kunshi gaisuwa nan take kuma ya kunshi addu'a kuma nan take kuma ya kunshi yabo ga Allah ta'ala bihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsir salami man fahimci fassarar kalmar assalamu cewa shi Allah ta'ala shi ne assalamu abinda assalamu din kuma yake nufi assalamu min kulli aibin wa naqsin shi ne wanda ya kubuta daga dukkan wani aibi ya kubuta daga dukkan wani tawaya wa amma ma salafi ahadin min khalqihi shi ne wanda ya kubuta daga kamanceceniya da dukkan wani wanda baki ba yayin da kake assalamu in kana nufin Allah kana nufin kubutacce daga tawaya kubutacce daga aibu kubutacce daga cewa wani ya kama da shi ya fi karfin kai kama da shi laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir sannan kuma nan take shi ne al-musallimu li ibadihi min al-afat shi ne wanda yake warkar da bayansu daga dukkan wani dangi na cuta wal baliyati ko na musiba an gane ku wannan tafsirin assalamu kenan as-saniyatu mas'ala ta biyu annahu tahiyya kuma wannan lafazi ana amfani da shi wajen gaisuwa as-salisatu mas'ala ta uku annaha la tasluhu lillahi gayar da Allah da wannan lafazin bai dace ba dan ya kunshi kamar kana yi wa Allah addu'a kenan wanda ko ake yi wa addu'a shine wanda yake cikin nagasa yana bukatar tawaya Allah ku baya cikin nagasa ar-rabi'atu wato mas'ala ta hudu al-illatu fi zalika dalilin da yasa aka hana a ce assalamu ala Allah annabi ya fata dalilin yace fa inna Allah huwa salamu al-khamisatu mas'ala ta biyar ta'limuhum at-tahiyyata allati la tasluhu lillah yadda annabi ke koyar da sahabbai su san irin gaisuwar da ba ta dace a fuskanci Allah da ita ba wato wannan ya kunshi koyar da tauhidi ga mutane babu qaulillahi allahumma ighfir li in shi'ta babu qauli allahumma ighfir li in shi'ta wannan babu ne da ya kunshi ma'anar allahumma ighfir li in shi'ta mutum ne ke addu'a
sai yace ya Allah kai mun gafara in ka ga dama. To wannan yana cikin abin da yake kawo cikas wajen cikar tauhidi. Dan idan ka ce Allah yi mun gafara in ka ga dama, wannan zai iya ɗaukan ma'anoni marasa kyau game da Ubangiji. Imma dai ya kunshi ma'anar ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama, in abin ba zai dame ka ba. To wanda ko ake fuskantar da wannan magana shi ne dan Adam, ba ni kaza in ka ga dama, ma'ana yin ga dama ba, kar ka bani. Dan kila idan ya baka bai ga dama ba zai baka alhalin yanki, wanda Allah ko ba haka yake. Dan Allah ba mai tilasta miki. Ko ya kunshi ma'anar kai bawa kana jin kawo da su daga rahamar Ubangiji, ko ya baka kokare baka dukkanin damar, wanda kuma duk ya kunshi ne nuna na ladabi game da Ubangiji. Dan haka baya alatta cikin addu'a ka ce ya Allah kai mun gafara in ka ga dama. To amma wannan ya kunshi cikin dukkanin al'amura, ko kuma da waɗansu ban da waɗansu. Shine malamai suka ce al'amuran da muke roƙo iri biyu ne. Akwai abin da zahiri mun tabbatar da amfaninsa, gafara ta Ubangiji kowa ya san amfaninsa, ba kwakwalwa. Rahama kowa ya san amfaninsa, aljanna kowa ya san amfaninsa, da menene duk kowa ya san amfanin wannan. To irin wannan in zaka roƙa ne game da Allah kai tsaye, dan ka san amfanin abu. Allah ya sanar da kai amfanin abu ta hanyar mai nastoci na shari'a. Bai halatta ba ku ce Allah ba ni kaza in ka ga dama cikin abin da kai ka san yana cikakken amfani. Amma abin da amfaninsa ya koyi gare ka, to wannan sai ka bi ma Allah zabi. Abin da amfaninsa ya koyi gare ka ba ka san akibarsa ba, sai kai ne sai ka ba ma Allah zabi. An gane ko? Kamar abin da ta mutuwa, annabi ce kar ɗaya daga cikin ku ya gurɓaci mutuwa dan saboda wata cuta da ta shafe shi. In har ma zai addu'a mai zai ce اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يا الله كرايدني ان هر رايوان نزا تزمن الخير تو كما كربرينا ان هر متوا ذات زمن مي الخير يانزو نان زادي كبي ما الله شي ما دين هكا با تاكاي اي شي كبا اما دي تند بك سان عاقبر متوا دين با كيل متوا تزمن الخير كيل تزمن الشر كيل تزمن الخير saboda yanzu ne ya kamata ka mutu dai yanzu kana gwanin kila wani abu zai biyo baya a tazaman shar. Kila bai dace ka mutu yau ba, ka roƙi rayuwar ma nan gaba dan saboda ka samu tuba daga zunubinka. Kaga sai baka san wanne ne yafi ba. Akibar abu wurin Allah take. To nan yana daga cikin ladabi da mu Allah zaka. Dai da kace Allah ka sai ni, ma'ana kamar kana kazartarwa kanka cewa ma mutuwar ita take zama alƙairi, wanda ba ta da tabaran hanjin ne sun za ka kallo wannan. Allah karɓare na fatar tabaran hanjin ne sun za ka gano cewa karɓar ran da kake lauyi. Da haka sai Allah ya ce annabi yawa amma bai taɓa yin ta ba. An gane ku, kaga zai istikhara. To wannan istikhara zaɓi ne zai bar ga Allah. Dan bai sani ba shin kasuwancin nan zan shiga in samu riba, shin zan shiga in samu karaya ko tangarɗa ko hasara, kaga bai san tsere da cikin aiki ba. To sai da yawa Allah zaɓi, shi yasa aka sunanta istikhara. An gane ku, wani cikin addu'a da istikhara kana cewa Allah zaɓi ne, ya Allah in ka san wannan abu zai zama alkhairi to ka kaddara mun shi, ka sauƙaƙe mun hanyarsa. In ko ba zai zama alkhairi ba, ya Allah ka kautar da shi kuma ka canja mun da abin da ya fi. To kaga wannan bai wata ce, amma duk abin da yake tabbas ka san amfaninsa to ba maganar bai da zaɓi. Yanzu misali mutum ya zo ce ya Ubangiji in ka san rahama za ta zama alheri a gare ni to ka bani ta, ya Allah in ka san mutum ba zai faɗi wannan ba, ba zai faɗi wannan saboda wani abu ne ka riga ka san aƙibar, abin da baka san aƙibar ba shi za ka bani zaɓi. باب قولي اللهم اغفر لي ان شئت في الصحيح عن ابي هريره يا تبت في البخاري ده ابو هريره الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للي من ذن الله غير امكن الله تبت غريك ياتي لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت كرده daga cikin ku ya kuskure yace ya Allah yi mun gafara in ka ga dama. Allahumma arhamni in shi'ta, ya Allah yi min rahama in ka ga dama. Kar wanda yace haka liya'dilil mas'alata, lalle ya kudurce abin da ya roka ba tare da tarbiyya ko shakka ba. Ya Allah yi min gafara, ya Allah yi min rahama. An kawo rahama da gafara ba wai dan su kadai ba, a'a dan hukunci ya shafi su duk abin da yake kama da su cikin abin da ka san karshen aƙibar, cikin abin da take da tabbas alheri ya kusa gaba daya. dan haka sai ce li ya'zimil mas'alata lalle ya kudurce abin da ya roka kai tsaye kare ya tarar da bi kare ya tarka fa inna allaha la mukriha la shi ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya tilasta shi saboda me al umur kulluha dukkan al'amura gaba daya bi idillahi ta'ala wa tahta mati'atihi a hannun Allah take karkashin gudanarwar ta take duk abin da ya shafi addini kamar roƙon rahama kamar roƙon gafara ko abin da ya shafi wato wani al'amura na duniya wanda amfanin sa yake sarri kamar lafiya kamar arziki da abin da ya kamata wannan kai tsaye so ake kana cikin addu'a cewa Allah bani kaza Allah bani kaza amma abin da duk lamarin sa ya koyo wanda ba za ka iya abin da kansa ba to shine sai ka zo Allah zabi ya Allah in ka rage malhiri kamar ni in ba da malhiri kun ka bani kun gane ko wali mutabaina Allah la mukriha la dan shi Allah ta'ala ba wanda yake tilasta shi cikin al'amuran sa wali muslimin hadisi ya zo cikin sahih muslim wal yu'azzimir raghbata fa inna Allah la yata'azzamu shay man zalla ce wal yu'azzimir raghba lalle mutum ya girmama kwadayi cikin rahamar ubangiji cikin duk abin da zai roka kare ya tarka ko tare da shi da mun fadin ka cewa imin gafara in kaga dama ya kunshi tarka ko tare da shi amma idan kace imin gafara ko dalwani dan ya kunshi girmama kwadayi ka game da ubangiji to Allah yana sai in za mu roke shi mu nuna zalama da nacewa mu nuna zalama da nacewa ya Allah ba ni Allah ba ni wannan girmamawa ne ga ubangiji da haka Allah yake san haka bambancin Allah da mutane kenan mutane ba sa son roko amma shi Allah yana son roko in baka roke shi bane zai fiti dan adam kuma in ka roke shi zai fiti wallahu yas'alu in taraka su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdabu ubangiji ta'ala na kufi ne in baka roke shi ba amma dan adam kuwa shi lokacin da ka roke shi zai fiti aksullahi tamaman bi tamam da haka sai wal yu'azzimir raghba lalle ya girmama kwadayin sa cikin abin da ke wurin Allah fa inna allaha la yata'azamuhu shay'un aqaf ba abinda za a ce yayi ma Allah girma idan ya bayar da kana ka dauka aljanna ta yi yawa ila idan ka yanzu idan kai ka zama mai arziki duk dukiyar sa ake babban mai kudin kado ka je ka ce ba ni kyautar miliyan daya ai bai da cewa kana da lafiya kuwa ya har kawai daga mutum nan ba ka san miliyan daya to kaga a irin nan sai ka ce masa in shi ita saboda kafin zai damu abin ya mutu girma ba ni miliyan daya in shi ita in dai har ka ga dama to kai karanci sai ka bani ma'ana saboda in ya bayar zai to wannan sai in ya ga dama sai ya hango ya hango da zai ba to idan Allah ya bar ka kashi la ya ta'azam ku sai ba abin da cewa Allah girma yayi masa gingirin gim a tsahu ya dan ya bayar da shi ni masail a cikin wannan babu akwai masaloli al-ula masala ta farko annahyu anil istisna'i fi du'a'i an hana mutun yayi sharadi a cikin addu'a abinda ake nufi da al-istisna'u anan guri shine ashartu kidan kawo al-istisna'u ala rafi suna nufin ashartu ya tabbata cikin hadisin wato ainihin wata baiwa Allah da za ta yi aikin haji sai ya kasance kana jin tsoron rashin lafiya da zai kemata sai manzon Allah ce da ita kuddi wa sharadi ki kudinniyar aikin hajjin ki sanya sharadi ma'ana ita ya ubangiji na kudinniyar aikin haji in cuta ta kama ni a hanya to daga inda cuta ta zake mun sai in warware harami na in yi aski in dawo gida annabi ce in kin yaka zaki dace da aikin yace walakin mastasnaiki ya ce hujji wa sharti a karshen hadisin yace walakin mastasnaiki sai wannan yana ake ashartu yusammal istisna wal istisna yusammal shart wato daga nan za a gane zurfin ilimi da hangen nesa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab gaskiya ba karamin malami bane yanzu idan wani ya zo nan gurin sai aka ce annahu anil istisna'i fi du'a'i amma cikin addu'a kai istisna'i ko to gaskiya kaga nan gurin kake to ai gaba daya babu ba ilimi ma don istisna'i ya manta da cewa abinda ake nufi da istisna'i shine sharbi Allahumma ighfir li in shi'ta wa rahmi in shi'ta wannan in shi'ta din shine istisna'i don wannan istisna'i bi ma'ana sharbi ina jin baka fahimta ba na kai haka asani to mas'ala ta biyu bana'il bayan al-illati fi zalika bayyana mana illa da ta ba za a yi istisna'i ba dan yin istisna'i din nan ya zanto karancin ladabi ga Allah kamar kana yi itikadin Allah ya baka in ya ga dama in ko yazo zai ci kare bayar dan kar wani ya musguna masa sai ce inna Allah la mukri halu ko kuma abin zai masa girma sai ce inna Allah la ya'zamu bi shay afa ubangiji ba abin da yake masa gingirin gimo dan ya bayar da shi ko mun yi masa eh in ya ga da hali to da me ma nasa da me ma zai ban da kana in ka ga da ba ko in ka ga da hali ko kana ganin ya mutu da ma nan sai asalatu masala ta uku qawluhu li ya'zim al mas'ala
manzo Allah ki lalle mutum ya kudarci abin da ya nufata kai sai kare taraddudi
arabiatu mas'alatu hudu i'zamur ragabati
ana san mutum ya girmama kwadayinsa wurin ubangiji yanat ya nuna bukatunsa wurin ubangiji
al khamisatu dan lokacin da kake nuna bukatun wurin ubangiji
aw bi kake tabbatar farko ka nuna shi ne akwai ne na biyu ka nuna kai mara shi ne nan sai ka tabbatar da ma'anar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid
ka kade ta shi da abun ka nuna shi ne shi ne kai kuma ka nuna gafiyawarka to wannan ke nuna ka dauki kanka a matsayin abdu shi kuma ka dauki shi a matsayin ilah wanda shi ne hakikatul ubudiyya daga nan za ka gane cewa yana daga cikin hasara ya zanto kai ba za ka yi addu'a ba sai dai ka ba malamin kudi su yi maka addu'a hasara ta ma'ana kamar kai ba ka cikin bayin Allah kamar kai ba ka da bukata wurin Allah ko kana da ita ba za ka sai dai ka sa wani maka wannan ke nuna hasarar wanda ya zanto wannan matsayi gaba ɗaya addu'a ma'ana ta ibada ce gaba ɗaya ibada kuma ma'ana ta addu'a ne duk ibada da kake yi a duniya addu'a ce dauki Allah ita ce mafi girman ibada me ta kunsa gaba ɗayan ta addu'a kana cewa Allahu akbar du'a wa ibada ka tabbatar ma Allah shi ne mafi girma lokacin da ka karanta du'a wa istighfar gaba ɗaya wannan addu'a ne roko ne kake an gane ku lokacin da ka kammala du'a wa istighfar kake da kake istighfar nan gurin ma addu'a ne kai basmala nan ma addu'a ne karatun fatiha tun daga farko har zuwa tsakiya du'a wa ibada ne tun daga tsakiya har zuwa ƙarshe du'a wa mas'ala lokacin da kake alhamdulillahi rabbil alamin ya fanta dan kace Allah sai bawa na ya gode arrahmanur rahim ka bunkasa sai ce bawa na asna alayya abdi idan kace malik yawmiddin sai ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce wannan tsakani na da bawa shike ibada ne ake wa ibada shike da mata mako ne ibada da mako idan ka ce ihdina siratal mustaqim zuwa ƙarshe na roƙo kai sai ce duk wannan na bawa na ne kuma zan bashi duk abin da ya roƙa ni sai an bada abin da gaba ɗaya sallah ta kunsa addu'a daga farkon ta aka duk inda kake yi da annabi ke cewa addu'a huwa al-ibada ita addu'a ita ce ma ibada gaba ɗaya babu wata ibada daga cikin ibadoji face sai ta kunshi wani nau'i na ibada sai dai wata ta kota ko mun kankanta ta ko ibada ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala dole sai ta kunshi wani nau'i na addu'a ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala an gane ku lokacin da kake yin ta to yayin da mutum shi ba zai addu'a ba sai dai ba wani wata kaga yana cewa kiran da hasara da ta tabbata da shi malai shi bane wani taimaka mun da addu'a wani taimaka mun da addu'a duk wanda yake taimaka mun yana shi ma zai me zai yi amma duk wanda zuwa kai jinga da malami a sauke Qur'ani ke 30 ko wata sauka kan naira 1000 wannan ai masu yi da yawa kenan ko kuma ko sauka 300 ko sauka 200 har ma akwai sauka mai arha naira 30 ko ne jinara ko ba hausa sai girma Allah ka dubi da kyau na kanta yanda Allah ko Sa'idu Bori mutum ya dauko daga Nijar dan Allah zai ce Sa'idu Bori bai zo ya fada a ba shi 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 amma ka dauko har da mota da komai a dauko Ali Jawo mai shaka a dauko dan kasar da aka ce musu kudi amma ai kai sabon kanti za ka gudu supermarket ko kai sabon gida za ka shiga sai ka dauko gardawa amma ka sauka ko ka dauka na kasa sabi da mu lakanta Qur'ani farko dai roko kace wajen ubangiji ma'ana baka roke shi baka kyale na biyu ka wala kanta littafin ka dan ka dauke shi ya fa komai arha kuma ka sa amma lakan ta shi da wadannan suwa gurdan mazan su bai da zuwa cikin kanar da kuma kun muni da to ga Allah tsammanin ku Allah baya azza addu'a sai an soke Qur'ani rahmat ubangiji ta fi karfin haka ko kul huwa Allah ka karanta ka roki Allah Allah zai yarda maka zai baka abin da kake so ba sharadi bane dan soke Qur'ani daukan sai an soke Qur'ani wanda gurin su ne ga ubangiji a duniya gaba ɗaya suwaye za su iya soke Qur'ani da sai zan tudu Allah bai karba da su in kace ai wanda bai soke bai biya ai masa to nawa ne suke da kudin tsakanin masu iya soke Qur'ani da kansu da masu kudin da za su biya ai musu da wanda ba su da kudin kuma ba za su iya ba suwa take fiyawa da masu karantawa da kansu da masu biya ai musu dukkan sai an hada duniyar musulunci gaba ɗaya da masu sa ai musu ko su da kansu shin za su kai 10% na sauran al'ummar musulmin da ba su iya ba su kudin da za su iya musu to duk tauran sai Allah ya ci a ga waɗannan kyalin da ya zo munin su toga ubangiji dan haka ya kai bawan Allah din mulkinka duk sarautarka duk malantarka mace ne kai ko namiji a matsayinka na musulmi abinda Allah yake so ka nace kai da kanka ka roke shi kai da kanka ka roke shi kaddara ba abinda ka iya cikin Qur'ani sai Fatiha wallahi ka hada sai abin da cikin attaura da nabiya da qur'ani ba sura ilata da nassin fadin annabi har goren ta annabi Allah yake wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kadra bayan fatiha ka iya qulhullahu ka iya abin da ita kadai tana matsayin sulusun qur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ita kadai dai bisa ukun qur'ani kadra bayan wannan ka iya kula uzai ka duba duk wannan na kasa kasa ne wanda kowa da mutum ko namiji ko babba yaro zai iya in dai mutum ya tashi a bi a ta mutunci ko akan titi zai iya qulhullahu yanda za a yi ta yawan fada sai dai ka ce a samu kurakure tunda bai je wurin malami ba amma dai ko akan titi zai iya qulhullahu kaga dai abu ne wanda yake azan mafi falala sai Allah ya yi wanda ke kasa kasa wanda kowa zai iya saboda ubangiji mai rahama ne to ka karanta waɗannan kadai wallahi na ce musu kadai ba wai dan saboda ba su da matsayi ba saboda in kusanto maka nesa dan saboda ba su da yawa ne in ka zo karantawa in ka karanta waɗannan kadai kai ke wasu ne su ya Allah biya mun bukata ta duk abin da kake so gurgurdan yadda kake so ka gamsu cewa Allah mujibu da'awa da gurgurdan yadda Allah zai biya maka musamman in ka zaɓi lokuta mafi dacewa ɗaya bisa uku da dare na ƙarshe tun daga ƙarfe hudu zuwa har lokacin rana za ta fito lokaci mafi tsada na addu'a ke da Allah ke tare ina mai rukun baki idan ka zaɓi bayan sallar asar yana ɗaya daga cikin lokuta idan ka zaɓi lokacin da aka yi kiran sallah a masallaci kafin a yi kama yana ɗaya daga cikin lokutan da ya ɗan yi addu'a Allah baya mai da ita baya musamman kuma ka yi addu'ar bayan ka gabatar da wata ibada kamar karatun Qur'ani ko wata sadaka da za ka sayar da miskini kar ka ɗauka sadaka shi ne ka dafa waina ko ka zo ka yi gumba ka babba miskinai duk wannan baki bane ba makwabcinka ga kirina cikin halin kakanuka yi da muka je ka samu masa buhun shi kafa da na masa raka baki ka ganin da yadda zai samu yancin kai a gidansa da an ce kawo baya da shi dole sai da kai amma daga ranar da ya kawo buhun shi kafa dole sai ya kawo da buhun shi sai fa duk abin da gida mai gida ba abin da ya dame ka ga ka tsire masa bakin cikin da yake damar to wannan ita ce kama cikakkiyar sadaka da za ka ɗanci mutum daga shiga gaskan an hura masa mutum a gida ya rasa yadda zai taimaka masa da wannan to irin waɗannan al'amura da za ka yi bayan ka gabatar da su sai ka zo kuma ka karanta qul huwallahu ahad kuna uzu bil falaq kuna uzu bil nas sai ka zo ka dauki asma'ul husna ko duka ko dace da ciki dauki karshen suratul hasri huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahman ar-rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min kace ya anna albarakatun qul huwallahu ahad albarakatun sunayen da ke karshen suratul hasri albarakatun qul a'udhu bi falaq ya allah dan idza da'a ya allah dan sa ya allah dan sunan ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam ya ubangiji dan sadakan nan da nabiyyu muskini wanda nayi domin ka kadai ya allah ba ni ka wallahi gurgudun yadda za ka daskata niyya in ruwa ka roƙon mutane kan su ya saukar da ruwa gurgudun yadda ka nuna kaskancin ka gaban ubangijin ka tabbata da makaman ka baka da kowa sai ki gurgudun yadda Allah zai alsa maka wannan shine hakikanin tauhidi kuma shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-khamisatu nabiyyar at-ta'lil li hadha al-amr yadda aka kafa hujja da wannan al'amari cewa abin da yasa aka ce ku roke shi kuma ku girmama kudin korinsa dan shi Allah ba abin da yake masa gingirin gim da zai ga ya masa yawa zai ji takkar bayarwa komai aurinsa ba komai bane ba dan shi kafin duniya da abin da ke cikin da yake a matsayin Allahul Malikul Quddus Assalamul Mu'min ba wanda zai samu duniya bane sannan ya samu siffa ta Al-Malik ko Al-Quddus ko Assalam kafin ya samu ta dama haka yake subhanahu wa ta'ala to abin da kuma da zama dai Allah ba mu dada wanda muke kuskure ko tuba har sai Allah ya tsamana assalamu alaikum wa rahmatullahi da sunayen Allah 99 yake ya tabbajin wani malamin hadisi ya ce a cikin waɗannan sunayen akwai waɗanda ba su tabbata ba sun wannan magana haka ne wai da haka ne yana son a baki misali daga cikin waɗannan sunayen waɗanda ba su tabbata ba sunayen Allah 99 yana daga cikin ka'ida da ya kamata ka sani a cikin abin da ya shafi babul asma cewa sunayen Allah ta'ala biyu masuratin da adadin mu'ayyan ba iyakan shi suka fuskar adadi ba wanda ya san yawan su sai Allah kun gane da kyau ba wanda ya san yawan su sai Allah mai ke nuna haka hadisin Imam Ahmad bin Hanbal da manzon Allah ke addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ta'assarta bihi fi yawmi zaidi indak yake cewa Allah yana roƙonka da dukkan sunanka da ka sa kanka suna da shi ko ka saukar da shi cikin littafinka ko ka sanar da shi wani cikin halittunka ko kake banta da ilimin gaibu a wurinka kake banta da sanarsa cikin ilimin gaibunka to abin da Allah yake banta da sanarsa cikin ilimin gaibunsa waye ke ce a ce kenan cikin sunayen Allah akwai wanda mun sani akwai kuma waɗanda ba mu sani ba waɗanda muka sani sune wanda suka tabbata cikin Qur'ani da hadisi waɗanda ba faɗa cikin Qur'ani da hadisi ya baka da hanyar da zaka san su Allah ya koya su cikin ilimin gaibunsa
to wanda suka tabbata cikin Qur'ani da hadisi ai ba za ka ce su kadai ne sunayen Allah a'a waɗansu ne cikin sunayen Allah to dan sai Allah ce wala yuzuna bi shay'in min ilmihi illa bima yasha mutane ba sa iya kewaye Allah da sani sai gurbadan abinda Allah ya ga dama nasu sani da to abinda Allah ya so mu sani game da shi na suna ko sifa shi ne ya bayyana cikin Qur'ani kawalan da bai so mutum ya koyi ka cikin ilimin da hakikanin zai iya yiwa bayi su san Allah gaba daya ko za su san wani abu game da Allah gurbadan yadda Allah ya so su sani wani abu gurbadan wanda Allah ya so su sani bidan ne kawai da Allah wala yuzuna bi shay'in min ilmihi illa bima yasha to kaga kenan ba sa iya kantuwa da adadi sananne amma hadisin da manzon Allah yake cewa inna lillahi 99 man mi'atan illa wahida man asaha da aljanna wato Allah ne suna yake 99 dari ba daya wanda duk yake iya yake shiga aljanna wannan hadisi ba yana nufin kadai sunayen Allah 99 bane a haka yake nufi yana nufin cikin sunayen Allah inda zaka kiyaye 99 to zaka samu shiga aljanna ba kai kake yake da bade ba 99 kadai in kake kiyaye zaka samu shiga aljanna kiyaye su kuma ana nufin furta su daga fuskar lafazi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus wanda ka furta shi daidai ana rasan sai biki kar karanta da wanda kace Ar-Rahman da Allah kaga kuskure ko kace Al-Malik yadda ba zaki ta Al-Malik kaga wanda kuskure Al-Malik Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir ko wanda ka fada da makarin huruf sosai dan ya bada ma'ana furta shi daidai dai kenan kenan ma'anar kowane suna biyu kenan bauta dama Allah da wannan sunan uku kenan bauta dama Allah da wannan sunan in ma ta fuskar du'a ibada ko ta fuskar du'a mas'ala wanda duk ya fahimci darasin ya kuma zai gane wannan kenan insha Allah an fahimta ko da haka ilimi ke tafiya na bin juna idan ka san muna ba karke sai ka fita an zo an fada shi ba sai an mallake ba to da haka wannan shine abin da ake nufi da kiyaye su ba wai kawai mutum ya haddace ba a rubuce idan an tambaye shi ne ma nan al-aziz ban sani ba al-jabbar ban sani ba Al-A'la Al-Aliy dukkan sunayen ne Allah. Wala yaudu wa huwa Allahu Al-Aliy Al-Azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Me ba mun tsakanin Al-A'la da Al-Aliy ko dukkan su ne suke nuna wani siffa cikin sifofin Allah kace ban sani. Ko da mun karki kenan baka san wani su. Wannan baka san wanda zai wata kuci da aljanna. Wanda zai wata kuci da aljanna ya san lafazin kuma ya san me ma'anar bugu da ƙari ya bauta wa Allah da wannan ma'ana. Da aiki aiki haka dole sai da tauhidi sai ana karantar da aqida ce in ba haka ba sai mutum ya karigi ba kan aqida ce karu goma sha biyar sai ka kawo shi ka ce al-quddus suna ne Allah me ma'anar sa al-jabbar suna ne Allah me ma'anar sa al-majid suna ne Allah me ma'anar sa sai su Allahu anhu to dole kuma da kake kan aqida ce karu 20 ko sha biyar fa me kai kai da kake sai kana sha biyar da fahimtar aqida ko 20 ko sama da haka me kake yi da ka fahimta to sai ka fara da kenan da cikin hakan fuskar tauhidi kana halartar darsin karatu amma ba haka ba da yawa daga cikin yawa mutum ya rabe da fahimtar sunna amma fahimtar su kawai abinda kikakken aqida shine la ya shirka ne guru shirka ne wai ya kira ne ka faɗi shekara 20 yana yin ta masalar da yanzu nan ya kamata ka karanta da yara cikin minti 30 kowa ya fahimta ya cikin sa sai ya kira 30 yana yin ta ko abin da zaka fahimta na biyu inda zaka tsaya a kun gane da kyau to bayan mutum ya san wa nasi bauta wa Allah to wannan hadisi da yace Allah da sunayen 99 wanda yake yafi shiga aljanna ba yana nufin su kaje da sunayen Allah ba ana nufin dai duk wanda yake yafi shiga 99 daga cikin sunayen Allah zai shiga aljanna shi yasa suka ce ko da jumlar abin da take nuna yake na Allah sai inna lillahi 99 man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhal aljanna jumlar man ahsaha tana da alaka da jumlar farko inna lillahi 99 man ahada shiga da juna an gane ku da haka ba a iya kance adadin sunayen Allah to wannan hadisi da bai na aka samu hadisin da ya iya kance sunayen su hadisin da ya iya kance sunayen shine dai wannan hadisin amma a riwayar Tirmidhi da sai Ibn Hibban a riwayar Bukhari ko riwayar Muslim sun tsaya ne inna lillahi 99 man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wa huwa al-witr fi Allah shine kuma al-witr to kalshe a ruwayar Tirmidhi sai aka kara wa huwa Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam aka fikirgawa har sai da aka kai na 99 shine as-Sabur
to wannan riwayar da aka kawo wannan karkan da aka kawo a riwayar Tirmidhi ne wanda ba yake yake hadisin ba yake tare da wannan tsarin na karshe kun gane ko amma inda hadisin ya tsaya hawar yake nan ne ya tsaya amma karin wannan ba yake cikin malaman hadisi da wanda suka bi ibn Kathir akwai ibn Kathir cikin tafsirin sa karkashin tafsirin man lillahi asmaul husna bada uku ya kawo shi kuma ya kara hadisi na zai aka ibn Hazm a cikin littafin al-Muhalla aka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafin Majmu'ul Fatawa aka Imam Ibn Hajar a cikin littafin Fathul Bari cikin malamai na da kenan kadan da kuma suka zai ifanta hadisi dan ba haka ko muka faɗa cewa zai ifanta da malaman da suka zai ifanta Ibn Hazm cikin Muhalla na juz'i na 8 Ibn Kathir cikin juz'i na 2 tafsirin da wallahi Allah subhanahu wa ta'ala Majmu'ul Fatawa akwai cikin juz'i na 6 akwai cikin juz'i na 22 duk ya magana kan zai ifanta wannan hadisi daga cikin malamai da yanzu kuma akwai Sheikh Nasir bin Albani cikin Da'if al-Jami' al-Kabir akwai Sheikh Shaib al-Amnau da yake takrijin Jami' al-Usul fi Ahadith ar-Rasul shi ma ya magana kan da'ifan shi dan kaje hadisi ne wani illa da suke kafa hujja da ita wajen da'ifi na gadon suka kafa hadisin da'ifi daga cikin marwatan sa akwai Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim kuma wanda yake ya yudallif tadlis at-taswiyah tadlis tazuwa shine iskata da'ifin bayin suka kai yana yin wannan tadlis wanda bai wannan ba a karban hadisin sa da'ifi ta wannan bangare akwai kuma Abdul Malik ibn Muhammad Abdul Malik ibn Muhammad Sana'ani Sana'ani ta kafar Sham ba ta kasar Yaman ba wanda shi kuma layyinul hadis ne kamar da Ibn Hazm ya tabbatar cikin taqribul tahdid a cikin at-taqrib taqribul tahdid saboda haka dai hadisin da'ifi berin wannan da'ifi ne to amma kasancewa ta da'ifi jerin sunayen da aka kawo wanda suka tabbata a aya sai mu tabbata wanda suka tabbata wannan hadisi ingantacce sai mu tabbatar wanda babu su a aya babu su a hadisi ingantacce sai ta wannan kadai ka ga ya zama da'ifi sai ma hadisi ke guda ba za mu tabbata daga cikin wanda aka kawo nan gurin akwai al-Baqi wanda babu su cikin wannan hadisi ingantacce ko wata aya al-Baqi shi ne zai iya tunowa bana su kuma akwai wadansu da aka kawo wanda ba su cikin Qur'ani ko cikin hadisi ingantacce dan ka sai ke wannan Allah ya kira kansa da sarki ya asirki ba larabci bane ba hausa ne balle dan gani Allah ya kira kansa dan ko bai kira shi kansa me yake nufi da sarki a hausa mai mulki da wannan wajen fassara mai mulki idan ka ce malik ko al-malik kaga zaka ce sarki wannan kuma fassara ce fassara ce lokacin da kake ma Allah sarki ba kana kamanta shi da dare da cikin sarakunan duniya ba kana tabbatar masa dan dukkan sarakunan duniya kowa mulkin sa da iyaka yana da masarautarsa masarautar kana sana da iyaka masarautar laura dan zauta da iyaka masarautar ka tana da wara ina ne duk suna da iyaka amma masarautar Allah fa kuma tsakanin masarautar Kano da masarautar Zaure da masarautar Daura da masarautar Katsina lalle wata ta fi wata girma wata ta fi wata dadewa duk da yake kowace sunan ta masarauta amma girman su daya ne bankasar mulkin daya ne yanayin mulkin da zuwa daya ne kaga sun jama'a kuma to bari tana ko mulkin Allah dan ka manta shi da su ashe lokacin da kake ma Allah sarki ba kana da kuma manta shi da wani fassara ce kawai ta kallon kuma su ana iya cire daga sarauta ko Allah ko ba ni da cire kuma suna da farko suna da karshe Allah ko ba da farko ba da karshe wa yake al-muqaddim suna ne cikin sunayen Allah eh al-muqaddim da al-mu'akhkhir suna yana da Allah sun tabbata cikin hadisi amma al-qadim ba al-qadim ba sunan Allah bane ba sai dai zaka bada labari game da Allah ka ce al-qadim amma suna ba suna bane daga cikin sunayen Allah wannan kuwa zan iya maka jawabin da nayi ba yan kaba cikin littafin da sauti sai mutum ya nemi kasa da littafin al-akhirat ta hawaya da muke karantawa a cikin wurin mun ne dai ta magana mai kyau da Ibn Qayyim cikin littafin Bada'il Fawaid game da al-qadim wannan kuma yake cewa wajen gane da ismul lahi al-azam yana son hakikanin mai ismul lahi al-azam dan yaji malamin suna cewa yan an roki Allah da shi zai bayar kuma idan an yi wa mutum sata wai akan karanta shi magana da ismul lahi al-azam akwai shi ko magana da yan an roki Allah da shi zai bayar wannan annabi ya faɗa ka amma cewa in an maka sata ka karanta ba zan zai dawo wannan kuma ƙarya ne annabi ba faɗa wannan ba shi ne dawo kila bai dawo ba ta kwaya ba haka aka ce to wannan ismul lahi al-azam annabi ya ga wani mutum yana addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'a samawati wal ard kaza kaza ya zal jalal wa ikram zuwa ta ce sai sai lalle ya roki Allah da suna al-azam da ya an roki shi shi zai bayar kuma mun kuma mun karanta wannan lokacin da muke karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wadannan sukan ce al-hayyul qayyum
shine ismul lahi alazam wadan sukan ce dil jalal wal ikram shine ismul lahi alazam dan a cikin wannan hadisin an ce ya zal jalal wal ikram kuma akwai hadisin da annabi ke cewa alizzu bi ya zal jalal wal ikram wannan ake wajen addu'a wajen yawan karanta ya zal jalali wal ikram dan haka wadan malamin suka tafi kan cewa shine ismul lahi alazam wadan suka tafi kan cewa al hayyul qayyum shine ismul lahi alazam wadan kuma suka hada wannan ismul lahi alazam ne wannan ba ismul lahi alazam ne sai ne la ta'arud bainahuma wannan ke cewa shin sunayen manzon Allah nawa ne haka akwai Muhammad akwai Ahmad akwai Al-Mahdi akwai Al-Aqib wanda zai yi tunowa kenan sauran ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad ya ne kar liban ne ibn al-Qayyim juz'in farko sai kuma yace wai shin sunayen nan da aka zana wa annabi su cikin littafin Dalailul Khairat sun ganta ya ne ban gansu ba tunda dalailin ba karanta shi nake ba a gare da al'adukar nawawi ba za ka karɓa wata lokaci wajen wani dalilin ka ga al-kalimu tayyib na ibn taymiya ko wani bin tayyib na ibn taymiya ba za ka karɓa wata lokaci ga qur'ani ne za ka karɓa dalilin ga qur'ani ki har bi ila da goma sai ka kana karanta dalilin wa har mu fi salatu fika arabu malam bai dalilin wato akwai jin takeici kwarai da gaske abinda zai baka haushi mutum ya bata lokacin sa kan wannan kuma ka san abinda yafi wannan ban haushi kuma a dauka malami ne kaga an cuci malaka duk wanda ya dauki mai dara ne ko mai kiri ne a wajen malami to ya cuci malaka matuƙa kwarai da gaske duk wanda kaga yawanci ya shiga cikin dalilu kiri ne sai ka samu ko tilawa ido jarbai da kuma ya tsani Qur'ani gurgurda yadda yana cewa wancan gurgurda yadda yana ya tsani Qur'ani manzon Allah zai yi kara a kotun Allah ranar tashin kiyama ga wanda suka kaurace Qur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura so ake kullun kana da wurdi na Qur'ani me ake nufi da wurdi tabbatar abin da sai ka karanta ko kullun izu biyu ka kwana 30 sauka ko kullun izu uku ka kwana 20 sauka ko kullun izu shida ka kwana 10 sauka ko kullun ka gurgurdan yadda ne zaka iya kullun kana da wurdi na Qur'ani duk inda aka buga aka raya sai ka tarar ka dauko wannan ka wannan kai da matsayin ka na musulmi mace ko namiji amma yanzu ake tunda aka haife ka zuwa yau baka taba karanta Qur'ani da baka zuwa nasi ba akwai hasara da duk wannan a rayuwa ba wai ka haddace mu muku ba wanda muka ce dilin sai ya haddace Qur'ani halala ne in mutum ya haddace amma ace ka taba bi ta kan wannan aya ai ba karamin falala bane ka bi so biyu ka bi so uku ka taba bi so uku ba karamin falala bane to amma tunda kake baka taba bi ba kullun bi inda aka tawo lissafi inda ake karanta maka a ashamtun kana yaro anan ka tsaya alamkar kai fa zuwa nan inda za a ce me ya saman alamkar kai fa sai ka dan yi dam saboda ba a karanta ka a cikin asham da azumi sai mutum ya yi dam to kaga wannan shine karkan hasara ke duk abin da za ka kai shigaltu da shi ba Qur'ani muka ba shi muhimmanci saboda Qur'ani kika san muka kyautawa Qur'ani hadisin annabi shine za ka tsaya ka tabbatar da rayuwarka akai ka dauki duk abin da zaka dauka na lokaci akai Qur'ani hadisi Qur'ani ballan biyu shi ka karanta ka samu lada kuma ka fahimci ma'ana ka yi hadisi kuma ba a karatun ka dan neman lada sai dai wato ba a yin tilawa sai ka dan samu lada sai karanta ka fahimci sakon da ke cikin aikin to mutum ba ruwa da Qur'ani ba ruwa da hadisi ya dauki gari ne ya dauki dalili ya dauki alfarda kuma ya shekara 40 haka ai ba hasara da ta kuce wannan rayuwa da za a samu gwamnatin musulunci kamar ta yi gaba ɗaya mata hana kai da dalilin wallahi tallahi saboda barne suke ciki ta da yawa irin wannan littafin lokaci za in Allah ya yi wanta lokaci nan gaba lokaci za a samu a rinƙa lalacci a kansu ku ji abin da yake da ma'anar da larabci kuma a ɗauko na Bukhari da Muslim ka ji kuma abin da annabi ce wato an sami mu ne muna kan annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan duk abin da aka kudunduno aka ce mana wannan shi da so ga annabi ba ma ba mu dai kalmar so din ita aka yaudare mu da ita to sai mu bi to ita ku soyayya ga annabi menene mafi girman sakon da annabi ya zo dake dan Allah alqur'ani sannan sai me sai hadisi yayi wasiya da alqur'ani ku rike wannan alqur'ani tarattu fi kum ma in ta matakkin bihi lam tabillu min ba'di abada kitabullahi wa sunnati to sai muke kyale qur'ani muke kyale hadisi sai mu kawo asirin ko albarda ko dalailu ko yamahiya ko wasiya duk muka kawo mana sai ba Qur'ani ba hadisi. Inda zaka ce mutum karanta Al-Qur'ani sura kaza yanzu kai masoyin annabi ne, akwai sura cikin Al-Qur'ani sunanta suratu Muhammad, karanta ta fada mana sakon da kake, mutum bai san ba inda kake sama ko a ƙasa ko a tsakiya. Suratu Muhammad, suratul Fatih karanta mana suratu kaza, duk mutum bai sani ba. Wannan shine babban abin da aka ce mutane akai. Akwai zaratan matasa da suke da kokolwa, da an yi saikin kokolwa su cewa ku je ku karanta Qur'ani ko hadisi, za a yi dukkan malamai. Amma ta fice suna ta karanta da laifi. Ta fice su kawai da alburda. Sai mu ce shekara 15 da alburda. Ita ba ta haddace musu sai ta nuna kuma suke son Qur'ani ba. Al-Qur'ani da ke shekara 3 za ka iya haddace amma ta kana da kokolwa. Har da ku kwana cikin shekara 3 za ka iya, walakin yassarna al-Qur'ana lidhikr. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللجة. يسر في الله يسر يسر وانت من يسر 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 وانا يسيد على جوش دا حنان دا ديان دا برهان دا سلطان دا غفران ويجب الله أن يسر 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 الله باتت سلطان برهان دا باتت kowane sunan sai ka nemi Qur'ani ko hadisi da tabbatar da shi kafin wannan. Gufran ko mazdari ne, Allah ya sa sunansa Al-Ghafir ne ko Al-Ghafur. Ghafir zan biyo kabil tawb da zai da sabi da tawb. Na ku kana Ghafur Rahim ko Ghaffar. Al-Aziz Al-Ghaffar. Amma Gufran din kaga mazdari ne. Allah baya sawa kansa suna da mazdari. Sai abin da zai kunshi su ko. Mu da kata haka. Abin da muka fada ne dai Allah shi ba mu da wannan muka kuskure Allah shi. Kar ku manta Laraba dai idan Allah ya kai mu. Muna nan dauke da latta da muka tsara ta musamman dangane da rayuwar Sheikh Malami Sheikh Abdulaziz Ibn Abdullah Ibn Baz, wanda za a yi da magariba a nan masallacin Usman Ibn Affan insha Allah. Na haka ku zama wakilai na wannan latta a sanar da jama'a nan a samu halartar. Assalamu alaikum.